الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, ranar Talata 26 a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Suratul Nahl, wanda yau shine jajirbeyenmu na wannan karatu insha Allah. Kafin mu fara karatu, kamar yadda muka saba, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Akwai wani yana tambaya, yake cewa ina aiki a nan jihar Bauchi, amma ni asalin ɗan Kano ne, iyalina da iyayena duk suna Kano, to a ina zan yi kasaro, a nan ko a can? Inda iyalin mutum suke a nan yake kasaro ba a nan yake a inda iyalin mutum suke baya kasaro, inda iyalinsa suke to ba zai kasaro a nan ba, inda kuma yake ba iyalinsa to zai kasaro, koda kuwa nan ne gurin aikinsa. Kamar kasancewarsa a nan Bauchi baya tare da iyalinsa yake ba, to ba mazauni ba ne. Saboda haka in ya koma Kano ba zai kasaro ba, amma in yana da iyali biyu ya raba su, yana da mata biyu, ɗaya a Bauchi ɗaya a Kano, to shi kenan ba inda zai kasaro, ya rasa nan ya rasa can. Inda kuma iyalinsa a nan iyayensa a can, to zai yi kasaro koda ya je Kano, koda iyayensa suna can, amma a nan ba zai yi ba. Duk inda iyalin mutum suke to baya kasaro a gurin, amma dan iyayensa suna guri, iyalinsa kuma suna wani guri tare da shi, to shi kenan ya zama dan gari, ba maganar kasaro kuma. Sai dai inda man wucin gadi ya zo kwana ɗaya biyu uku ƴan kwanaki ne zai bar garin, ya san cewa ba da zama ya zo ba, to wannan shi zai iya kasar, ko da kuwar matarsa ta rako shi, wannan wani abu ne daban. Amma in ya zo da niyyar zama, to wannan ba maganar kasar tare da shi. Sai wannan shi kuma da yake tambaya cewa shin za a iya yin taimama da jiƙaƙƙiyar ƙasa ko sai da busasshiya? Ba sharaɗi ba ne ƙasar da za a yi taimama da ita sai ta zama busasshiya, abinda dai aka sharɗanta shi ne ta zama mai tsarki, sa'idan tsayiban, a zama ƙasa ce tudin abinda doron ƙasa ne wanda yake mai tsarki. Saboda haka ko busasshe ne ko jiƙaƙƙe ne ko yashi ne ko rairayi ne, duk wannan za a iya yin taimama a kansa. Sai wani kuma da yake cewa iyalinsa ta rasu, wacce addu'a ya kamata yi mata da za ta amfane ta, sannan kuma zai iya musu sadaka. To duk addu'a da za ka yi wa mamaci, dama addu'a ce sananniya, ta wuce ka roƙa Allah ta'ala ya gafarta masa ba, ya ji kansa, ya masa rahama. Wannan ita ce addu'a da za ka yi wa mamaci, ka nema masa gafara, ka nema masa Allah ya yafe masa laifukansa, ya kuma yalwata kabarinsa, ya haskaka masa makwancinsa. Irin wannan dai addu'a, rabbighfirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'usi mursalahu wa'akrim nuzulahu indaka ya akramal akramin. Duk dai addu'a da za ka iya yi, sawa'un da harshen da kake magana da shi ko da harshen larabci, duk ya yi. Sannan za ka iya yi wa mutum sadaka, za ka yi wa mace sadaka da fatan Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa. Sai kuma wani shi kuma da ya rubuto tambaya, yake cewa ayar wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada, wato shi fahimtar da yawa ayar shi ne cewa wannan aya ta kunshi dukkan wani roƙo da za a masallaci, ko da neman taimako ne ko bara ko neman taimako a masallaci, cikin ƙauriyar masallaci ko harabar masallaci, yana ga duk haramun ne, shirka ce. Daga wannan fahimtar ta ce shi, amma ba haka ayar take nufi ba. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, أبنا تكي نفي كده أي وانا أبنا يكي بوتر وانا ألا ني أنا سلاتي ya kawo maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yaji wani yana cigiyar abinsa a masallaci ya ce da shi kada Allah ya dawo maka da shi. To koda wannan hadisi akwai shi kuma an yi maganar cigiya, a cikin hadisin ba a ce shirka yi ba, koda ita cigiyar mutum ne ba za ka ce shirka ba ne. Laiya kare ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a cikin masallaci, wanda ya tashi ya ce abu kaza na ya bace da Allah wanda ya gani ya kawo mun, wannan kuskure ne annabi ya hana. Amma cikin masallaci banda harabar masallaci, harabar masallaci tana daukan hukuncin masallaci ne yayin da sahu ya kai can a lokacin da ake sallah, a wannan sahu bai kai can ba ta daukan hukuncin masallaci. Ya kamata a fahimci wannan, sauraka koda zai cigiya in ya fita harabar masallaci cigiyarsa ba wani abu, ba laifi yayi ba, amma a cikin ƙwaryar masallaci kamar nan bai halatta yayi ba. Wannan shine abin da ake nufi da hana cigiyar. Amma hana cigiyar ko ba shine yasa neman taimako ma a cikin masallaci zama laifi ba, kamar rannan nan ai an tashi an nemi taimakon sayan loudspeaker sai zama an yi shirka. Kuma a nan kuma mun karanta hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake cikin Sahih Muslim, mutanen da suka zo a jigaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar wahala tare da su, fuskarsa ta canza saboda ganin irin yadda suka galabaita kayan jikinsu duk a mace. Nan da nan ya umarci Bilal ya kira sallah, ya zo aka yi iqama ya yi sallah ya hau, fa khataba فأمر بلال فأذن فأقام ثم صلى ثم خطب الناس ina akai wannan a waje ko a masallaci. Sannan yayi magana mutane su kawo sadaka, kowa ya kawo ka sadaka ar-rajul min dirhamihi min dinarihi min thawbihi min sa'i durrihi min sa'i tamrihi, haka kowa ya ta abin nan sallallahu alaihi, kowa ya kawo da abin da Allah ya hore masa. A lokacin ne ma ya ga mutane basu motsa ba, fuskarsa ta canza, sai can wani gashi ya zo da kayan abinci, sai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza, mutane na ganin haka su ma sai kowa ya riƙa kawo nashi taimako. Kaga duk wanda a masallaci aka yi ka ce shirka ne, kaga kai bota da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kaga ba maka ce annabi ya yi shirka ba ko. Sauraka dan an nemi taimako a cikin masallaci ga wanda ya cancanta a nema wa ko shi masallacin kansa ko wani wanda yake ganin ya kamata mutanen da suke halarta sallah su taimaka masa, annabi ne ya fara yi. Ce man sanna kuma wannan mutumin da ya kawo dukiyarsa mutane suka kwaikwaye shi, annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu ajru man wa ajru man amila biha la yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Saboda haka wannan fahimtar ka janye ta ba daidai ba ce. Abinda ayat take nufi fala tad'u ma Allahi ahada shine kada ka bauta ma wani, ka yi wani abin da zake bautar wani Allah ne a cikin masallaci, wannan shine abinda ake nufi. Za mu dakata da tambayoyin haka nan. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.
نعم الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض kuma sanin gaibu abinda yake fike a sammai da ƙasa duk wannan na Allah ne shi kadai. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab, kuma al'amarin al-kiyama bai kasance ba face tamkar kimtawar ido ne, koma ya fi haka kusa. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, kuma lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. To Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayyana cikakkiyar kudurarsa da ikonsa, wanda yake nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, shi kadai ya kamata a nemi abu a wajensa, akan abinda duk abinda mutum ba zai iya wani dan adam ba zai iya yi maka ba sai Allah to ka nemi a gurin Allah shi kadai Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard ghaibus samawati wal ard ai ma ghaba al umurul ghaiba abubuwan da suke a koye wanda Allah ta'ala bai tsinkayar da wani daga cikin halittunsa ba bai nuna wa mala'ikunsa ba bai nuna wa manzanninsa da annabawansa ba bai sanar da kowa ba to waɗannan abubuwa da suke koye Allah shi kadai ya san su a sama suke ko a ƙasa suke wannan shine ake kira al-ghaibul mutlaq wato cikakken gaibi wanda ya koyi daga dukkan wani halitta to wannan ba a jingina sanin sa ga wani sai Allah shi yasa ubangiji ta'ala ya barwa kansa sani ya kuma takaita abun a kansa ta hanyar gabatar da sunansa walillahi ghaibus samawati aka gabatar da shi sunan ubangiji dan sannan aka ambaci ghaibu din ba cewa ghaibus samawati lillahi ba dan a nuna cewa shi kadai din nan mai wannan suna shi kadai yake banta da sanin wannan wannan shine al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibun nisbi wato wani abin da ya buye ga wani bai buye ga wani ba wannan ba shi ake magana ba lokacin da ake zancen ghaibi in aka ce ghaibi kawai aka yi shuru to ana nufin al-ghaibul mutlaq amma al-ghaibun nisbi wannan Allah ta'ala ya sanar da mala'ikunsa wasu abubuwa da suka sani wani bai sani ba ya sanar da annabawansa abubuwan da wani wasu bai sani ba ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da wasu ba su sani ba sannan ya sanar da al'ummarsa a al'ummarsa kuma waɗanda suke malamai wanda suka karanta sun san wasu abubuwan da wasu ba su sani ba kaga wannan kowa ya jahilci abin shi a gurinsa gaibi ne amma a gurin wanda ya sani shi ke ya fita daga gaibi bai zama gaibi ba tunda shi yanzu ya san shi saboda haka abinda Allah ta'ala ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam na ashraqus sa'a misalin alamomin tashin alkiyama abu kaza da kaza da kaza zai faru kafin tashin alkiyama sawa'un alamomin da suke kanana ko manya waɗannan sun fita daga surar gaibi da ake magana a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san da su kuma har ya sanar da mu mu kan yanzu mun san cewa kafin alkiyama ta tashi akwai bayyanar abinan dajjal akwai ya'juj wa ma'juj akwai mahadi akwai hudowar rana daga mafadarta akwai kaza akwai kaza duk mun san da labarin waɗannan kaga yanzu ya fita daga batun gaibi kafin mu sani gaibi ne tunda ba abu ne bai zo ba ko abinda bai zo ba baka san shi ba gaibi ne amma da zarar kuma ka san shi shikenan ka riga ka abin nan ka ya fita daga siffar gaibi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sai ya rabe tsakanin abinda Allah ta'ala ya sanar da shi ko ya sanar da wani daga cikin halittarsa da kuma gaibin sa shi a'udhu bika Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib indaka kaga sai ya bambanci tsakanin abinda ya sanar da wani da kuma abinda yake banta da sanin sa ilimin gaibin sa yace ina roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne wanda ka kira kanka ka sa wa kanka wannan suna yace aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da wannan sunan cikin littafinka aw 'allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka sawa mala'ika ne ko annabi ne aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib indaka ko kake banka da sanin wannan a ilimin ka na gaibi kaga ilimin gaibi ya zama daban yake da abinda Allah ya riga ya sanar da wani daga cikin halittunsa to wannan shine gaibin da ake cewa ba a liƙa ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah duk sanda ka ji ahlus sunna yana magana cewa Allah ta'ala shi ne yake banta da sanin gaibi to wannan yake nufi duk wani tsirkaniya da za ka kawo to wani abu ne naka daban amma dai wannan shi ake magana in aka ilaƙin gaibi kawai aka ce gaibu to ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah in dai aka ce gaibu kawai ba a jingina wa kowa saninsa sai Allah shi yasa ba za ka ce wani ya san gaibu ba ko ka jingina wa mala'ika ko wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani salihi in kai haka to kai abinda ya saba wa nassoshi yawa daga cikin alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sifanta kansa alimul ghaibi wash shahada shine alimul ghaibi wash shahada saboda ilimin gaibi nashi ne annabi Nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanansa wala aqul lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba annabi Nuhu shine farkon manzanni awwal rusul cikin magana da yake gaba wala aqul lakum indi khazainullah bazan ce taskokin Allah a hannuna suke ba wala aqul lakum wala aqul wala a'lamul ghaiba wala aqul inni malak bazan ce na san gaibi ba kuma zan ce bazan ce ni mala'ika ba to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan yadda annabi Nuhu din nan farkon annabawa manzanni ya fada to haka karshen su ma na karshen su shi ma haka ya fada qul qul la aqul lakum indi khazainu ma wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay kace da su Allah ya ce qul kace da su la aqulu lakum indi khazainu ma bazan ce muku ni ina da taskokin Allah a hannuna suke ba in ba mu wanda ya naga dama arziki in hada wanda naga dama a bazan fada muku haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana al-qasim wallahu al-mu'tii ni mai rabawa ne amma mai bayarwa Allah ne don haka bazan ce taskokin bayar da arziki a hannuna suke ba haka nan wala a'lamu al-ghaiba wannan fa al-qur'ani ne fa ba wai a wani kundi na wasu mutane da babba da al-qur'ani wala a'lamu al-ghaiba to kaga idan nan zo nace annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ƙarya ne ko gaskiya na faɗa gaskiya na faɗa abinda yake cikin al-qur'ani da maimaita Allah ne yake da shi qul kace la aqulu lakum indi khazainu Allah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak bazan ci ko ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilay kaga ya nuna akwai bambanci tsakanin wahayi da Allah yake masa da gaibi gaibi shine wanda bai sani ba amma abinda Allah ya masa wahayi daga cikin abinda Ubangiji yake banta da sanin sa shikenan ya dawo ya zama abu sananne ce in attabi'u illa ma yuha ilay ni abinda nake bi kawai shine abinda akai min wahayi saboda haka ba ni da wani abinda zan iya tsinkayo shi sai wanda Allah ya gaya mai sai wanda ya sanar da ni saboda haka kaga ashe ashe inda mai ishiri ne yake cewa basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani kaga kuskure ne ko da yayi niyyar yabo to wani lokaci mutum yakan iya yin niyyar abu daidai amma ya kuskure wannan ba komai bane ana samu wani cikin sahabbai an samu wanda yazo ya ce rasul annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allahu wa shi'ta annabi ya ce la qul masha Allahu wa ala a cikin sahabbai ne wanda ya ce ya rasul in Allah ya so kaso annabi ya ce a'a kace in Allah ya so shi kadai to saboda haka in har a cikin sahabbai za a samu wanda zai zo wajen yaban annabi ya samu kuskure ai kaga wanda ba sahabi ba dan an ce ya samu kuskure duk ba ka daga hankalinka ba wanda zai yi wanda dai ya san martabar sahabbai aka ce to a cikin sahabbai ma an samu wadanda sun samu tuntuban baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sayyidina Umar yana rantsuwa da babansa annabi ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kada ku sake rantsuwa da iyayenku to kaga wannan duk ana iya samu kuma amma in aka zo aka yi gyara ba abu ne da za a tada hankali tsagar hankali a kansa ba sannan Allah ta'ala a cikin alkur'ani din da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun haka wannan aya ce baro-baro a cikin alkur'ani kuma umarni ne Allah yake gaya wa annabi ya faɗa قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا كتي مسو ني بملكر وكينا أمفاني بكو توتروا إلا ما شاء الله سي أبين دا الله يسوه ساميني شيزي ساميني مي أمفاني نيكون دا بانا أمفاني بني قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب دا أتي ناسا غيبه لو على رأسي حرف الامتناء للامتناء واتو حرفين ديك دونا بذيلو كي أغباء دنبا كدا عدد ذاكي كمكة شي دا إنا دا كي دا نابا كأبين ديك دونا لكينا ما كدا شي شين لو تكي دونا ولو كنت أعلم الغيب da'ati da'ati na san gai istaghfartu min alkhair wama massani su da na yawaita alkhair kuma da babu wani mummunan abu da zai sani da ba yadda za a iya tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam koya yayi sannan ubangiji ya yanke hukunci sama da kasa da abinda ta kunsa duka babu wani wanda ya san gai sai shi قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كشي وان دوسكي سما كذا ملائكة دك سويش ذا دو وان دوسكي كسباب وان يسان غيب إلا الله لا يعلم الغيب سنكم إلا الله كذا وان شيني حصر كمان كشي لا إله إلا الله كذا ما وان دوسكي كشي الله نكما ba za a taba yadda wani ce shi Allah bane saboda Allah ya takaita uluhiyar ga kansa shi kadai to haka wannan jumla take la ya'lamu al-ghaiba illa Allah kaga wani kuma zai ce a to ai wane ya san gaibi kaga wanda zai faɗi wannan to ban san wani gaibi yake magana akan in dai gaibin da ake magana al-Qur'ani aka ce babu wanda ya san shi to haka yake wannan magana ta ubangiji ce ba za ta saki ba babu wanda zai iya canza maganar ubangiji ubangiji shi ya faɗi cewa duk makullan gaibin a hannunsa wa inda hu mafatih al-ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin shi mafatih al-ghaibi babu wanda ya san su sai Allah sune can da ubangiji ta'ala ya faɗa karshen suratul luqman إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولنن سول مفاتيح الغيب إن جمع قال الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب في كرن ولنن قدادير إن الله عنده علم الساعة وين سول مبودا غيبي قبائع إلى من يوشى القيامة ذات تاشي ما وندي سوانا سي الله ويعلم ما في الارحام kuma yasan abinda yake cikin mahaifa wai yunzilu al-ghaytha shi yasan sanda zai saukar da ruwa da inda zai saukar da shi tayu ka gadari kana san za a yi ruwa a kiri tayu ka zata anan za a yi ruwan kuma a can haka shi yasan sanda ruwan zai sauka da inda zai sauka da quantity din ruwan da zai sauka duk ba ka iya sanin wannan ba ka dai ya hasashe hasashen ka ya zama gaskiya ya zama kuskure ويعلم ما في الارحام كما شي يسان ابين ما هيفا تا قنسا مون فدي ابين ما دين تكي ني ويعلم ما با اتي من با دان كفين cewa anan ba wai shi halittar ake magana kawai ba da duk abin da ya shafa halitta shi yasa ba ce man fil arham ba dan ce man fil arham sai ce ana nufin namiji ne ko mace ce ja ai yanzu ana da na'ura da haska iya bada namiji ne ko mace ce a ba wannan ake magana kadai ba ma duk abin da ya shafi wannan abin da za a haifa din da ajalinsa da rayuwar da zai kwanakin da zai a duniya da abin da zai ci da abin da zai sha da arzikin da zai yi da lafiyarsa da rashin lafiyarsa da kirkinsa da rashin kirkinsa da iliminsa da jahilcinsa duk wannan Allah ya sani ba wani wanda zai haska maka wata duk wata irin na'ura a duniya zai gaya maka wannan kaga ashe ilimin wannan gaibin an farko yaro jariri sai dai kai addu'a Allah ya sa ya zan nagari Allah ya sa ya zan mai kaza Allah ya sa sai dai kai ta addu'a kai ta rufan Allah amma ba ka sani ba to ubangiji shi ya san wannan amma fil afa wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe ba wanda zai ce ga abin da zai samu sai dai hasashe wannan kuma kofa ce a bude tana da fadi za ka iya hasashen gobe ma za ka kowa kudi a duniya wannan kwakwalwa ce za ta iya wannan aikin ba ta da limit nuna ka kwanta sai ka yi hasashen da kanan duk duniya ba wanda ya kai ka kudi ba wanda ya kai ka da dala kwakwalwarka duk za ta iya maka wannan ba ta da iyaka to amma abin da zai yi a aikace a ƙasa wani abu ne da Allah shi ya sani haka shi ya san me za a samu gobe nan ballantana nan da wata ɗaya ko shekara ɗaya ko rayuwar mutum ma gaba ɗaya wa ba ta jinsu bi ayi ardin tamut kuma ba wanda ya san ina zai mutu a wanda ya san inda zai mutu, inda ba ya da san zai mutu sai kuma ya mutu a nan. Wani kuma sai ka ganshi ya mutu inda ba a kawo tsabin nan, ba a kawo tsammanin haka. A cikin littafin Al'azama na Abu Shay ya kawo wata kissa daga yajin Mujahid ne yake ba da ita ko Ibn Abbas, ana da cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tuhaddisu an bani Isra'ila wala haraj. Yana ba labarin wani mutum a zamanin Annabi Sulaiman, yana cikin fadawan Annabi Sulaiman, yana cikin fadawansa da suke zama a fadarsa. Ba wancan lokacin mala'iku suna zuwa su zo a surar mutane haka ko su zo a abin nan su zo su zauna a cikin fada Annabi Sulaiman, to sai mala'ikan mutuwa ya zo fada, ya zo ya zauna, an san shi ne, an san mala'ikan mutuwa ne. To sai yake kallon wani daga cikin ɗan fadan da sanda ya daga kai sai ga suna haɗe kaga da tashi hankali, shi duk sanda ya daga kansa sai ga aishi yake kallo. Mala'ikan ya gama abin da zai tafi sai ba fadan ne ce kai shi fa bai yarda ba, saboda ya kula mala'ikan nan duk zaman nan nashi yake kallo, yana roƙon Annabi Sulaiman a masa alfarma a sa iska ta ɗauke shi ta kai shi can tsibirin Indiya, can ta je ta yadda shi a je aje shi can, saboda ya kula mutumin nan a mala'ikan nan shi yake wahali. Shi kenan ya sa aka iska aka ta ɗauke shi aka kai shi can Indiya. Kun san mamlakar Annabi Sulaiman a Falastin, a Falastin, daga Falastin aka cilla shi can Indiya. To sai ga shi kashe gari mala'ikan ya dawo, sai Annabi Sulaiman yake cewa da shi ya yajiya kai ta tsoratar da bafadina, kai ta kallansa ya firgita, yanzu ka sa shi an ɗauke shi yanzu yana can birnin Indiya. Ya ce to ai ni mamaki ne, Allah ya umarce ni da in ɗauransa a Indiya, to amma kuma gashi a nan ina ganinsa. To kuma ɗan lokaci kaɗan ya rage, ga lokaci ya yi to yaushe har wancan da zai tashi da Indiya har mu haɗa can, da lokacin ne ina zuwa kuma sai na ganshi yanzu na ɗaurin sa. To wa kaga aina ma ta kunu yudrik kuma ba wala kuntum fi burujin mushayyin, ba za ku guje mata ba. To kaga ma ta jira su bi ayi ardin ta mutu, da ya san inda zai mutu kaga sai zaman sa. To wadannan sune mafatihul ghaib, ba wanda ya san su, ba wanda ya san su sai Allah. Allah ta'ala na ce faqul innamal ghaibu lillah فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كتير مسو إنما الغيب إنما أداة الحصر تي على رأسي إنما الغيب لله. كأي غيب نعلم نشي كأي دوا ديك يجي الله رأسي يسمي أما على إنما كان أين حصر نكما أتكعي تأبون أكم ونند أكفتا إنما الغيب لله. Sabo da haka kaga wani ba zai zo kuma ya ce shi ma ya san gaibi ko ya jingina mu sanin gaibi, a nan ya warware wannan inda ma din sai zama inda ma din ba ta yi amfani ba. Sannan za mu ga a rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a karan kansa ta nuna haka. Lokacin da za a fita yakin Tabuk, munafukai sun zo suna ta ba masa uzurruka don kar su fita. Annabi ya riƙa gaskata su, yana cewa to shikenan, shi kowa ya zo faɗa masa uzurinsa, shi ga larurarsa ko ba shi da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya kowa ya, sai Annabi ce ya karɓi uzurinsa. Sai Allah ta'ala ya saukar da aya, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin. Allah ya fi maka, dan me kai musu izini ai da kai bincike ka gane ne gaskiya ka gane makarici in adabi ya san gaibi ka ga ba bukatar a kace masa kai bincike ba za ce kai bincike ba sai a ce ka riga ka san me gaskiya ka san me ƙarya ya kaba su izini sai a ce hatta ya tabayyana laka at-tabayyun kuma wani abu ne da aka umarci kowa da shi ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kaga tabayyun wani abu ne na wanda bai san abu ba zai yi bincike dan ya gane ya abin yake wanda ya san gari bai buƙatar tabayyun haka nan Allah ta'ala yana cewa man hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa man hawlakum min al-a'rabi daga cikin ƙauya wanda suke gefan ku munafiquna akwai munafikai kauyan da suke a garuruwan da suke kusa da Madina wa min ahli al-madina a cikin Madina ma akwai munafikai maradu 'ala an-nifaq sun kware wajen munafici la ta'lamuhum kai baka san su ba ya rasulullah wanda ya san gaibi ya ce la ta'lamuhum saboda haka akwai wanda akwai abinda Allah zai sanar da shi wanda ya fita daga gaibi kamar yadda ya sanar da shi sunayen wasu munafikai a cikin Madina shi kuma ya kira wa Huzaifa sahibu sirri rasulullah ya ba shi labarin waɗannan ce da wane Allah ya gaya mun munafikai ne shi kuma ya rike sirri wannan ta sa hanjin sahabbai kadawa ka san su da tsoron Allah suna da tsoron Allah sai na Umar har sai ya je gurin Huzaifa yana hada shi da Allah dan Allah ka gaya mun annabi ya faɗi sunana a cikin su ka duba matsayin da yake da shi an ce wa Umar fil janna amma da ba ta sa duniya ta kiji ba sai je yana roƙon Huzaifa wanda bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ka ciki kuma daga kai ba zan sake wato tsarkake wani ba ma'ana ba zan bude wannan kofar ba in ya bude kofa kuma duk Madinan kowa sai yayi wazo kun ka gani to kaga wanda munafikin in yazo yace kuma shi munafiki ne kaga za a yi rigima sai ya riba kofar da kansa ba wai dan saboda shi kadai bane ba munafikin ba a bude kofar za ta zama masa matsala kuma shi nan gaba dan wani yazo ya wanke shi wani yazo wanke shi wani yazo ce kai gaskiya kai hakuri ba zan iya wanke ka ba amma da ya wanke Umar yace to kowa ya hakura kaga shikenan kowa sai waga duk wannan yana gaya maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da al'umma sa abinda aka sanar da shi abinda ba a sanar da shi ba wannan yana cikin taskar gaibi na Ubangiji Allah yana cewa qul kace ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kace ba ni ne faro a cikin manzanni kuma ban san yaya Allah zai yi da ni ba ya Allah zai yi abin da kace ma adri ban sani ba qul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada kace ban sani ba abinda ake muku alkawari kusa yake ko kuma zai dan lokaci wato shine alkiyama haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya shigo gidansa sai ga wasu ɗan mata guda biyu suna yaban iyayensu suna alfahari da iyayensu kowace tana faɗar irin abin da iyayenta suka yi na karamci na jarumta na abin nan suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikinmu akwai annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya daka masa tsawa ya ce bar wannan magana ci gaba da wacce kuke yi ta farko amma bar wannan magana daga in yabo ne ba zai hana ta ba ta yi ta samu lada da hadisin Ummu Salama innama ana basharun mithlukum wa antum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'd fa ahkumu lahu fa aqdi lahu bima asma' faman qadaytu lahu bi haqqi bi ghayri haqqihi fa innama qit'atun min an-nar yaqulha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni mutum ne kamar ku إنما أنا بشر وأنتم تقتسمون إلي ني متني كو كما كنا كامن حسوما وتو كنا زوا غبانا كو يرجينا ku zo da rikici a tsakaninku wannan yace abu kaza nashi ne wance ba nashi ba nawa ne yace to wala alla ahadukum yakunu alhana bi hujjatihi min ba tayi wani daga cikinku ya fi daya kaifin baki da zakin baki da iya kawo hujja a zahiri ya bayyana gare ni cewa shike da gaskiya dan shi ya fi kawo hujjoji in zartar masa da hukunci in bashi haƙƙin dan uwansa to duk wanda na bashi haƙƙin dan uwansa yace wuta balbale yace kaga in annabi sallallahu alaihi wasallam ya san dai ana zuwa sai ce kai ba karɓa gaskiya kai ne na gaskiya shi kira magana ta shi aka yi magana ce to aina san gaibi to amma sai yake cewa la Allah ba ba annabi haka kawai ya san gaskiya ya san mai gaskiya ba yadda za ya dauki ya dau gaskiya ya ba mu gaskiya ya dau mara gaskiya ba shi ne ba zai yi ba to amma saboda ita shari'a ana gina ta ne akan zahiri akan abinda dalilai suka nuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ta yi ku ɗaya ku ka bi kawo hujja sai zama kuma na bashi gaskiya alhalin ba shi yake da ita ba ga maganar Aisha radiyallahu ta'ala anha in maganar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaga ba ta magana Aisha ba tana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so amma ita da kanta take cewa a cikin abin da yake cikin Bukhari da Muslim man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaib faqad iftara faqad a'zama al-kiriyat 'ala Allah wanda duk zai gaya maka yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu to yayi wa Allah ƙarya ba ƙarama ba sai ta karanta fadar Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wannan sayyidatuna Aisha kaga ba ka ce ba ta san manzo Allah ba ko ka ce ba ta san yadda ake yaban manzon Allah ba ko tana yi wa yaban manzon Allah iyaka a'a duk wani abu ba za ka kawo ba in dai ka san kimar wace ce Aisha sai dai ga waɗanda ba san kimar Aisha ba wannan kuma ba da su muke magana ba magana ne da waɗanda suka san darajar nan na Aisha radiyallahu ta'ala a cikin sahih Muslim ko hadisin nan Aisha radiyallahu ta'ala anha Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gari haka ran shi haka a baki har ta gane a fuskar sa take cewa ya ce lafiya na ganka haka ran ta a baki yace Jibril ne mun alkawarin zai zo yanzu kuma gashi bai zo ba kuma gashi bai zo ba kuma yace kuma gashi Allah da manzanninsa inna Allah la yukhlifu Allah wa rusuluhu al-mi'ad Allah da manzanninsa ba sa saba alkawari don haka bai taba min alkawari ba kuma bai cika ba to can sai ya ga wani dan kuikuyu a karkashin gadansa sai ya umarci Aisha ce a fitar da dan kuikuyen nan aka fitar sai yake tambayar waye ya shigo da dan kukuyen nan nan ne mai wannan tambayar take nuna bai san san da ba aka shigo da shi ba bai san waye ya shigo da shi amma duk da haka dai bai gane menene dai ya sai ga Jibril ya zo sai yake tambayar shi dalilin da bai gan shi ba a lokacin da suka yi sai yace ka san mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da sura wato hoto da kari to kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ya bayar da za a iya zauna ya ta bace rai da shi da cewa ya san abin nan da dan kuikuyo a cikin a karkashin gadon sa amma sai da ya tambaye ta ce waye shigo da wannan to kaga wannan duk yana nuna maka a rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bako ya zo sai aika wa matansa gida-gida yana tambaye su a cikin ku akwai wacce take da wani abin da za a bashi na abinci akwai wannan take babu wannan take da ya san gaibu kaga ba maganar ya rika aika musu daya hal inda kum shay'un kawai inda yake da akwai din sai ya aika je gurin wancan na san a to anan Allah bai gaya masa ba kaga annabi Isa yana cikin mu'jizar sa wani lokaci Allah yana gaya masa wa unabbiukum bima ta'kuluna wama tadakhuluna fi buyutikum wannan mu'jiza ce da Allah ta'ala ya bashi ya sanar da shi sai in gaya muku da abinda kuke ci da abinda kuke ajiye a gidan saboda in ka zo zai iya gaya maka ka ci kaza a cikin kai yanzu kaza ne kuma a gida abinda ka ajiye za ka koma ka ci kaza ne to wannan Allah ne ya sanar da shi yana cikin ayoyin da Allah ta'ala ya bashi to haka wannan duk yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana sanin abinda Allah ta'ala ya sanar da shi ta hanyar wahayi ku duba lokacin da zai tafi hijira da zai tafi hijira sai da ya dauki wanda zai rika nuna masa hanya in wanda ya san gaibu ba zai bukaci wanda zai ba masa hanya ba sai da ya dauki mai nuna masa hanya da za su bi su yi ɓadda ba mai wacce ba ita aka saba bi ba mutumin da ya san gaibu ba zai wannan shi gaibu ai ba abinda za ka ce ba ka san shi ba a ce a gaibu akwai wani abin da shi ba ya shiga cikin komai yana cikin gaibu sannan a haiba wata mata ta zo masa da naman karfatar akuya ta sa dafi a ciki annabi ya ci da wasu sahabbai har ma wani ya mutu shi kansa sallallahu alaihi wa sallama duk da wannan naman wannan dafin a lokacin bai masa tasiri amma ƙarshen rayuwarsa ya riƙa gaya wa sayyidatu Aisha cewa yana jin wannan dafin yana tashi malamai suka ce saboda shi ma Allah ta'ala ya bashi darajar shahada fi sabilillah to inda ya san gaibi kaga ba idan ya kawo abu da dafi ya bar sahabinsa aje shi zai iya ci sai wanda ya ce sahabinsa ka ci ba kuma mutu sai dai ya mutu to inda aka bi kissar annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa za ka ga wannan da yawa an zo a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas yake cewa ya shigo gidan maimuna khalas ta ce innarsa ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ce ya shigo gidanta sai aka kawo kabaki da damo abin nama ne abinci ne amma damo ne aka soya aka dafa aka kawo da shi da Khalid ibn Walid annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo zai ci sai wata mata ta ce ku gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan da zai ci sai aka ce ya rasulullahi damo ne sai ya janye hannunsa suka ce haramun ne ce a'a ne da na samu mutane na ba sa suna kyamarsa shi yasa kawai nake kyamarsa amma ba haramun ba ne to kaga inda a ce ya san abin ba zai je zai ci ba har a ce a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci kuma ba wanda wannan matar da ta faɗi haka ba wanda ya kwaɓe ke cike manzon Allah ɗin da ya san gaibi kuma sai mun gaya masa wani abu ba da ya kwaɓe ta sai aka gaya masa sai ya janye hannunsa saboda haka za mu ga irin wannan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar sahabbansa kafin ya abu da Allah ya ba shi ke shawarar fil amr ya ba shi shawara wani lokaci ma su ba shi shawara aka san yadda shi yake so yi kamar aikin Uhud shi ya so kada a fita a tsaya a yi yakin sunkuru to sai waɗanda ba su samu sun je yakin Badar ba sai suka yi ta azazzala sai suka yi yawa sai annabi ya shiga ya sako sulken yakin sai fito a fitowa su kuma su dattawa irin su da kuma irin su Ubay ibn Salul da shi dama baya san fita sai suka shiga sukan matasa da samari da abin nan ko gashi abin da annabi yake so ganin zuka za ka shi to a canza shawarar da ya fito sai aka ce ya rasulullahi to tunda dai kai ka fi ganin cewa ka a fita a tsaya kawai a kare gari ta in sun zo kawai a rika kokarin kare su ka a fita a je a haɗu da su inda suke a yi haka ɗin mana ya ce a'a ai ba yadda za a yi annabi ya sa sirkensa kuma ya kunce su ba tare da ya fita yake to yana neman shawarar sahabbansa inda wanda ya san gaibi ne ya san kai tsaye kawai ga abin da za a yi ba yadda za a iya ya tsaya neman shawara. Allah ma ba zai ce kai shawara da su ba. A yakin Badar kun ga ai inda ya je zai zauna, sai daga cikin sahabban sai yace Allah ne yace ka wahayi ne aka yi aka ce ka zauna anan, ko ku a'a ijtihadin ka ne yace ka zauna anan, yace a ijtihadi na ne ba wahayi ba, yace to mu kara gaba kana. Kuma hikimar da ya bayar sai amfani. Ga hadithul ifki, hadithul ifk akai wa annabi Aisha kazafi wata guda, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana jiran wahayi, duk da ya san matarsa ba za ta yi haka ba, to amma yana san wani dalili da zai kama na hujja. Kuma in koma kissar kazafi din, sai ku ga cewa abinda ma ya dawo kazafin shi kansa har aka yi mata kazafi, ai dan wuyanta ne ya cire ya faɗi. Sahabai ya ce, annabi ya ce ku zo ku tafi nema, haka wani dan san nemi ba zai ce tafi nema ba, aka fita aka je aka yi ta nema, karshe ba a gan shi ba. Daga inda aka gan shi shi ne da aka daga abin nan dinta, afuwan wannan a kissar taimama inda aka saukar da ayat taimama. Kun ga aka tafi nema har sallah ta zo ta wuce, ba a samu a yi sallah ba saboda ba ruwa. To shi ne karshe ne da aka daga raƙuminta, ashe yana ƙarƙashin raƙumi. To kun ga da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san komai na gaibi ne sai ce kawai a daga raƙuminta yana nan, amma Allah bai so ya sanar da shi wannan a lokacin ba. Inda Allah ya ga dama zai sanar da shi, amma bai sanar da shi ba. Tashin alƙiyama yana daga cikin gaibi, amma kowa ya karanta hadisi Jibril alaihi salam, hadisi na biyu, hadisin Umar dan Khattab da yake cikin arba'un nawawiyya yana cikin sahih Muslim, da Jibril ya zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi, ya tambaye shi an sa'a, mai annabi ya ce da shi, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, ni da ake tambayar ban mai tambayar sani. Sai ya canza tambaya, ce to akhbirni an amaratiha, to wannan kuma an sanar da shi, sai ya gaya masa gashi. To ka duba da Ubangiji Ta'ala ya kawo sanin lokacin tashin alkiyama, ya danganta shi da iliminsa shi kadai. Sai yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha inda Allah walakin aktharu an-nasi la ya'lamun. Kaga da Allah Ta'ala ya bada wannan bayanin cewa ilimin sanin al-kiyama Allah Ta'ala shi kadai yake banta da shi, babu wani wanda ya san shi. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu barsha qul innama ilmuha inda Allah, ka ce dai ilimin sanin alkiyama yana gurin Allah, yaushe ne yana gurin Allah. Ubangiji na gama wannan bayanin shine kawo kuma wancan ayat ta gaba, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaghfartu min al-khair. Kaga ashe sanin alkiyama gaibi ne da Allah Ta'ala ya bar wa kansa sanin sa, haka duk wani abin da Allah yake banta da shi da sanin sa gaibi ne, in ya ga dama sai ya sanar da wani bangare na gaibin sa ga wanda ya ga dama, to daga lokacin ya zama gaibi ne nisbi, ba gaibi ne mutlak ba. Saboda haka ya kamata duk wanda yake magana akan gaibi ya san kan wanne ake magana. Haka zo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza za a yi kaza, na'am mun yadda dai ya faɗa, amma wannan cikin wahayi ne da aka yi masa, cikin wahayi ne da aka yi masa. In ya ga dama zai zaɓi wanda ya so ya sanar da shi abubuwa irin wannan ta hanyar wahayi, ya sanar da shi alimul ghaibi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man intaba min rasuli, sai manzon da ya ga dama ya sanar da shi wani abu daga cikin ghaibin, to da zarar ya fita kuma ya zama cikin ilimin wani mahaluki shine au allamtahu ahadan min khalqika, ya fita daga cikin kamar yadda Allah ke cewa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi walakin yashtabi min rusulihi man yasha. Ubangiji ba zai tsinkayar da ku gaibi ba, amma yana zaɓar wanda ya so daga cikin manzannin sai tsinkayar da shi abin da ya ga dama. To wannan ba shi yake magana ba, ya fita ya zama wahayi, ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin annabawansa shike nan ya zama ilimi ran da wani kuma ya sani cikin abin nan ya zama ilimi wanda duk ya karanta zai san da wannan shi yasa Allah ce walillahi ghaibus samawati wal ard wama amru sa'ati kaga kai magana alkiyama ta biyo baya dan bangare ne daga cikin gaibi in ka ce wani ya san gaibi haka a sake to har alkiyama ta shiga ciki shi yasa batun alkiyama ya biyo baya wama amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab Allah ce al'amarin alkiyama bai kasance ba face daidai da kiftawar ido wato ubangiji ta'ala in yaso tashin alkiyama kamar kiftawar ido ne don al'amarin ubangiji a tsakankanin kun fa yaku ne ki inna ma amru idza arada shay'an yaqula lahu kun fa yakun saboda haka mafi abinda kuke dauka na gaggawa shi da kiftawar ido shine haraka wato motsin da ko wanne gaggawa a gurin ku to haka al'amarin alkiyama yake a gurin ubangiji ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halitta ku da tashin ku kamar busa ɗaya ce kamar rede ne ubangiji ce aw huwa aqrabu ko ma yafi haka kusa wato a misalin mafi saurin abu da za a yi muku misali da shi shine kiftawar ido to amma abin ya ma fi haka kusa dan al'amarin kudurar ubangiji ba ta da iyaka ubangiji zai iya yin abin da yake so a duk sanda yake so a yadda yake so saboda ba za ka iya masa iyaka ba zai iya tashin alkiyama din a ƙasa da kiftawar ido din ba shi yasa yace inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne a bisa dukkan komai yana da cikakken iko komai ya ga dama zai iya sannan ya ci gaba da cewa wallahu akhrajakum min butun ummahatikum
wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal-absar وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
نعم وبنجي تيجي بدا فتر نئمو من ديوة ديوة دان أدم وأن لكما أتكي نئمو من أقوي آيوي أقوي دليلي لسكي نونة ينتكر الله تعالى لسكي نونة تنتنتر أبو تامسا شو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم kuma Allah shine ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma ya sanya muku ji da gani da zukata la'allakum tashkuruna domin wa la'allakum ku godewa ubangiji wannan ni'ima ce da ubangiji ta'ala shi yake banta da ita shi yasa aka bude ayar da lafzul jalala ba ce wa huwa ba وهو اخرجكم لا تشوا وهو اخرجكم اما كتو والله dan a tabbatar maka da cewa mai wannan suna wanda shi kada yake banta da wannan suna shine mai wannan aiki akhrajakum min butun ummahatikum shi ya fito da ku daga cikunan iyayenku mata ba za ku iya fito da kanku ba dai ya fito da ku ba iyayenku ba su fito da su Allah ta'ala shine mai fito da ku daga ciki la ta'lamuna shay'an lokacin da ya fito da ku ba abinda kuka sani ne ilimi wanda wannan ma ita kanta wata ni'ima ce ka fado duniya baka san komai ba waja'ala lakum as-sam'a sannan ya sanya muku ji wanda ita ma ni'ima ce wal absara ya sanya muku gani da ita ma ni'ima ce wal af'ida ya sanya muku zukata wanda ita ma wannan ni'ima ce ba dan komai ya muku wannan ba dan ku gode masa ta hanyar bautar sa shi kadai insha Allah wannan aya a gobe bi iznillahi da shi ne karatunmu na ƙarshe za mu yi bayani akan waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya zayyana a cikin wannan aya da fatan Allah ta'ala ya sa abinda muka faɗa daidai mu yi tarayya cikin ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala
muhammadin masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushofin complex daura garin da ba launti kasuwarunti bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0806 603 222 bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 080 6030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi